a Hausar Murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku shiri a yau Alhamis 15 ga watan Yuli shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Akalla mutane 7 ne suka mutu, sannan wasu da dama suka bata a Jamus bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da ta juya zuwa koramai da ta cika tituna. An tsare shugaban tsaro a fadar shugaban kasar Haiti a wani bangare na binciken kisan gillar da aka yi wa shugaban Haiti, Jovenel Moïse. Jami'an Amurka da suka bayyana kwarin guwar cewa jami'an tsaron Afghanistan za su iya hana sojojin Taliban masu tayar da kayar baya kwarara a fadin Afghanistan, watakila sun dogara ne da fata a maimakon kididdigar bayanai.
Kanin labaran kenan. Hukumomin jami'an Lagos sun ba da sanarwar rufe makarantar sakamakon karuwar masu dauke da cutar COVID-19 a jami'ar da ma jihar Lagos baki daya, lamarin da ake gani zai haifar da koma bayan harkokin ilimi.
Kalon kowa na duba shi zai gama semester, gashi ana second semester, wasu ma sun gama exam, wasu suna kan yin exam, wasu university.
Muna kuma da rahoto kan taruka da gwamnonin arewacin Najeriya suka gudana a jihar Taraba, ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskantar tashe-tashen hankali. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa, wanda ya maida hankali a yau kan tsaftar muhalli. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutane 7 ne suka mutu, sannan wasu da dama suka bata a Jamus bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da ta juya zuwa koramai da ta cika tituna da mamakon ruwan sama wadda ta yi awon gaba da motoci da haddasa rushewar wasu gine-gine. 'Yan sanda a garin Koblenz na kudancin kasar sun faɗa a wani sakon Twitter da suka wallafa yau Alhamis cewa mutane 4 sun mutu a karamar hukumar Ahwaila, sannan kusan 50 sun makale a kan rufin gidajensu suna jira a kawo musu ɗauki. 'Yan sandan sun ƙara da cewa an kawo musu rahotannin ɓacewar mutane da dama. Jamus da ƙasashe da ke makwabtaka da ita sun ga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a 'yan kwanakin baya-bayan nan, lamarin da ya haifar da mummunar ɓarna. Aƙalla mutane 2 ne kuma aka ba da rahoton su ma sun mutu a ƙasar Belgium. An tsare shugaban tsaro a fadar shugaban ƙasar Haiti a wani bangare na binciken kisan gillar da aka yi wa shugaban Haiti, Jovenel Moïse, a ranar 7 ga watan Yulin da ya gabata. Wani makusancin Dimitri Herod ya ce an tsare Herod ne a jiya Laraba. Gidan talabijin na CNN ya ce Matini ta ki bayyana a gaban kwamitin binciken kotu da mai gabatar da kara na Port AU Prince ya ba da umarni saboda 'yan sanda sun gayyace ta don yi mata tambayoyi. An kashe Moïse ne a lokacin wani hari kafin hudowar rana a gidansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin kasar Haiti, wanda ya bar matarsa Matini da mummunan rauni. Shugaban 'yan sandan Haiti Leon Charles ya ce ana tsare da 'yan kasar Colombia 18 da 'yan Haiti 3 da ke da alaka da harin, ciki har da ɗan shekara 63 da haihuwa Christian Emmanuel Sanon da aka haife shi a Haiti kuma mazaunin jihar Florida a Amurka, wanda 'yan sanda suka yi imanin shi ne ya kitsa kashe Moïse. Charles ya ce Sanon ya isa Haiti a wani jirgin sama mai zaman kansa a farkon watan Yuni tare da wasu 'yan Colombia. Wani jami'in hukumar hana fataucin muggan ƙwayoyi na Amurka ya faɗa wa BOA a wani saƙon imel cewa ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da ake tsare da shi majistir ne ga hukumar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka da suka bayyana kwarin guwar cewa jami'an tsaron Afghanistan za su iya hana sojojin Taliban masu tayar da kayar baya kwarara a fadin Afghanistan, watakila sun dogara ne da fata a maimakon kididdigar bayanai. Wani rahoton darussan da aka koya, wanda babban sufeto na musamman na sake gina Afghanistan da wata kungiyar saka ido ta gwamnati ta fitar jiya Laraba, ya yi gargaɗin cewa bayan kusan shekara 20 da kashe sama da dala Amurka biliyan 88, sojojin Amurka na da 'yan alamu kalilan na yadda sojojin Afghanistan za su iya da kansu. Rahoton ya ce tambayar kan yadda za a tsara yadda dakarun tsaron Afghanistan, wato ANDSF, za ta yi kan abokan gaba idan ba a samu taimako kai tsaye na Amurka ba, har yanzu tana da wahala amsawa. Sannan rahoton ya kara da cewa an shata tsarin ne don auna wannan damar saboda rashin daidaito.
An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Lagos, inda hukumomi suka rufe jami'ar sakamakon ci gaba da yaduwa annobar corona. Wakilin Masalisu Jibril na ɗauke da ƙarin bayani.
Dokar rufe jami'ar ta umarci ɗalibai su fice daga ɗakunan kwanansu da harabar jami'ar. A wata sanarwa da shugaban ɗalibai na jami'ar ta Lagos, Mr. Ademola Adeleke, ya raba manema labarai, ya shawarci ɗalibai da ke harabar jami'ar su fice tare da koma ɗaukan karatu ta yanar gizo da ake kira online. Matakin dai ya zama wajibi ya je hukumomin jami'ar domin rage yaduwar cutar coronavirus tsakanin ɗalibai da kuma malamai sakamakon kamuwa da cutar coronavirus da aka samu a jikin wasu ɗaliban. A kwanan nan dai aka samu rahoton karuwan masu dauke da cutar ta COVID-19 samfurin Delta a jihar Lagos, jihar da ke zama na ɗaya wajen masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya. To koya wannan mataki ya shafi karatun ɗaliban? Ga dai abinda wani ɗalibi ke cewa.
A gaskiya mu student yanzu nan kaga kowa na duba shi zai gama semester, gashi ana second semester, wasu ma sun gama exam, wasu suna kan yin exam su university, amma to yanda abun yazo ya muka yi, Allah sa Allah magance mana magani wannan corona.
Ko a wannan mako ma dai da muke ciki, sai da gwamnatin jihar Mr. Babajide Sanwo-Olu ya shawarci al'ummar jihar ta Lagos da su yi takatsantsan domin kuwa an gano nau'in cutar coronavirus samfurin Delta mai karfi a jihar, kuma hakan ya kara yawaitan masu dauke da cutar a jihar, lamarin da ya tada hankalin mazauna birnin Lagos da ke zama mafi yawan jama'a a kasar, kamar dai yadda wasu mazauna birnin suka shaida mani.
Wannan ra'ayi na game da karuwar coronavirus, sai dai mu ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin corona dai bala'i annoba ce, kuma muna fatan ubangiji Allah ka dakatar mana da ita, saboda ita ma tana takura mutane wajen harkar kasuwanci da aiki. Haka ubangiji Allah ka sa mu ƙarshen ta lafiya, Allah ka kawo mana da ita.
Gaskiya rufe wannan makaranta da suka yi domin Allah ba su yi mana adalci ba, saboda ya shafi mu sosai. Yadda ɗalibin suka dawo yanzu ake hada-hada kasuwa, wallahi yanzu abin shi kenan duk zai ci ɗaliban da aka rage mana.
To amma ba ganin kuma lafiya ya fi kasuwa.
Ina maganar lafiya, cewa kai mutum ɗaya ne kawai fa ya kamu da wannan abin. Wasu cewa suka yi malaria ce yake da mura, amma ko aka danganta aka ce corona
ce, sakatai
suka
rage makaranta. Ya zaka dai gwamnatin jihar da ma ta tarayya na gargadi ga jama'a da su kasance masu bin dokokin rage kamuwa da cutar coronavirus da sanya takunkumin fuska da wanke hannaye da kuma kebewa. Ya zaka dai domin dakile bazo wannan cuta ta coronavirus a Najeriya, hukumar da ke kula da ingancin magunguna da abinci ta kasar, wato NAFDAC, ta amince da fara amfani da maganin rigakafin cutar corona samfurin Moderna domin aikin gawa. Shugaban hukumar Professor Muji Adeyeye ita ce ta sanar da hakan a wani taron manema labarai a Abuja. Babangeji Prim Murya Amurka daga Najeriya.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad da ƙarin bayani kan halin da duniyar ke ciki.
Indonesia, ƙasa ta hudu mafi girma a duniya, ita ce ta baya-bayan nan da ta zama cibiya da nau'in cutar COVID-19 na Delta ta fi saurin yaduwa. Ƙasar ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar sama da mutum 54,517 a jiya Laraba, wanda ya zama sabon tarihi a kwana guda, da waɗanda suka mutu 991. Asibitoci a tsibirin Java sun cika makil da marasa lafiya da suka harbu, kuma mazauna suna ta hanzarin neman tukunyar iskar taimakon numfashi don jinyar iyalansu da suka killace kansu a gida. Adadin karuwar waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a Indonesia ya fara haura na India, inda aka fara gano nau'in cutar mai saurin yaduwa. India ta yi fama da mummunar barkewar cutar a farkon wannan shekarar da muke ciki, wanda ta kai kokoluwa na sama da waɗanda suke kamuwa a kullum 400 a farkon watan Mayu, wanda yanzu ya sauka zuwa 40,000. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce kusan allurar rigakafi 1.5 million na rigakafin Moderna da aka shirya za su isa kasar Indonesia daga Amurka yau Alhamis, wanda zai zo kan allurai miliyan 3 da suka isa kasa a ranar Lahadin da ta gabata. Mutane miliyan 15 ne kadai daga cikin miliyan 270 suka karbi cikakken allurar rigakafin COVID-19. A jiya Laraba, kasar Cuba ta sanar da dage takunkumi na dan lokaci kan yawan abinci da magunguna da matafiya za su iya shiga da shi cikin kasar, a wani dan karamin sassauci ga bukatun masu zanga-zanga da suka hau kan titina karshen makon da ya gabata. Dubban mutane sun shiga cikin zanga-zangar nuna rashin amincewa a duk fadin kasar kan karancin kayayyakin masarufi da hana yancin jama'a da kuma yadda gwamnati ke kula da karuwar masu kamuwa da COVID-19 a ranar Lahadin da ta gabata. A cikin tashin hankali mafi muni a shekaru da dama a kasar da ke karkashin mulkin kwaminsanci, gwamnati ta dora alhakin tashin hankalin akan masu neman sauyin juyin juya hali da suke samun kuɗi daga Amurka ta hanyar yin amfani da wahalar da ta biyo bayan takunkumin hana cinikin Amurka na shekaru da dama, wanda Washington ta tsananta a tsakiyar annoba, wanda ya saka tattalin arzikin Cuba ya kama hanyar durkushewa. Kasashe da dama da Majalisar Dinkin Duniya sun yi kira ga gwamnati da ta mutunta 'yancin 'yan kasar na bayyana ra'ayinsu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne jihar Taraba ta karɓi bakuncin gwamnonin arewacin Najeriya a wani zama da suka saba gudanarwa. A hirar shi da wakilinmu Salisu Muhammad Garba, gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya bayyana fa'idar taron, yayin da waɗansu ke yaba irin wannan zaman kuma da dama na gani zuwa yanzu zaman bai kai ga ɗaukar matakan da za su inganta rayuwar talakawan yankin ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton.
Zan ce kwalliya ta biya kudin sabulu, muna tattauna matsaloli ne wanda suke na yau da gobe, ko muna ɗaukar matakai ko muna ganin sakamakon matakan da muke ɗauka. A yankin lura ko harka ta tsaro wanda shi yafi addabar mutanen mu, akwai sauki akan waɗansu guraren tarayyar Najeriya, amma kuma duk abubuwan da muka sa a gaba muna kokowa mu ga ana zai su ka'ida na yanzu da sun yi, ko muna ganin nasarori. Ana buƙatar tallafi ko su masu masana'antu ko 'yan kasuwa, wannan shi ma kuma mun yi dabaru kashi-kashi-kashi wanda abu kuma mun yi tabbatar da cewa komai muka yi ya isa ga kan mutane daki-daki kamar yadda ya dace. Sannan kuma ana buƙatar a samu hanya, misali hanyoyi na sufuri da kuma hanyoyin da za a iya fita a kai kayan talla a kasuwa ko kuma a sannan ma mun yi ƙoƙari.
To sai dai al'umma mazauna jihar Adamawa da kuma Taraban suna da bambancin ra'ayi akan wannan batu. Malam Umar Aliyu mazauni ne a jihar Adamawa cewa ya yi
idan har zaman su din zai zamanto su zauna su tattauna akan yadda za a shawo kan matsaloli na tsaro da kuma yadda za inganta tattalin arziki da kuma baiwa yara dama zuwa makaranta, to wannan zamu ce muna maraba da irin waɗannan zama ko tarurruka da suke. Amma idan ya zamanto akasin haka sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Shi kuma Yusuf Ibrahim mazauni ne a jihar Taraba shi ma ya tofa albarkacin bakin sa da nashi ra'ayin kamar haka.
Eto a gaskiya ta wani fiskan da biya bukata shine mu dan Taraba zamu ce wannan ne farko da muka ga gwamnonin North East sun hada kai sun zo sun taro a daya kuma sun tattauna akan abin da zai taimaki talaka ta wani guri, kuma sun yi ne yadda zai taimake su. Dalilin da yasa nace zai taimake su, sun yi magana akan sifiri, suna son harkan jirgin sama ya bunkasa a wannan yanki din. Talaka zai hau jirgin sama ne, talaka bare hau jirgin sama ba, amma idan aka mana jirgin kasa aka ce an yi shi zai zo zai ratsa zai tafi har Maiduguri, zai yi Benue zai tafi kasan yamman nan, talaka zai shiga da kayan shi.
To ko ta yaya wannan taron da gwamnati ke yi a jihohi zai kai ga shiyar arewa maso gabashin nan Najeriya gaba? Tambayar kenan da newa Dr. Mahadi Abba wadda ke zama masanin harkan siyasa a kwalejin Modibo Adama da ke nan jihar Adamawa, kuma mai fashin baki akan lamuran da suka jibanci harkoki irin na siyasa.
Tasirin wannan abubuwan da ma gwamnonin za su hadu, kowa ya zo ya gaya wa juna abun da yake damun sa kasar sa. Dayan wata ilis ya samu irin wannan abun ya bi wata hanya ya gera ma kasar sa. Yanzu ana magana tsaro, biyaya aka yi aka samu zaman lafiya a jihar Bauchi, sai mutumin jihar Bauchi ya gaya wa sauran yan uwansa ya aka samu zaman lafiya a jihar Gombe, sai sauran jihohi su saurara su ji matakai da shi wannan gwamna ya dauka ga sarsa. Sa'annan su kuma wanda suka saurara sai su dauka su kuma su zo su gwada sakawa irin wayannan matakan kasar su. In su aikata haka sun cimma moriyar zaman su. Amma in ba dai haka ba, za su zo su zanna ne su sha ruwa da lemu a ci abinci a watse.
Abun jira dai a gani shine ko wannan taron zai haifar da da mai ido. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
To agaida Malam Salisu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19:31.9 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya sauraron mu a shafukanmu na sada zumunta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Hawa Umar da shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan tsaftar muhalli, musamman ma a yanzu da muke lokacin ruwan sama ko kuma damina. Tsaftar muhalli wasu ayyuka ne da akan yi domin taimakawa wajen tabbatar da lafiyar jiki da kuma kare yaduwar cutuka. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu Musa. Likita, barka da wannan lokaci.
Jama'a, barkamu da sauraro.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan tsaftar muhalli, musamman ma a wannan yanayi ko kuma lokaci na damina.
Lalle tsaftace muhalli a kowane lokaci ba ma ta zama damina ba, abu ne mai muhimmanci a rayuwar dan adam, saboda bincike ya nuna cewa jinya da rashin lafiya ko laulayi abu ne wanda yake da tsawar alaƙa sakudda ku tsakanin shi muhalli da kuma wasu halayyar mu da kuma abin da muke ci ko muke sha. Saboda haka dole ne ayoyin ciwo sukan haɗu ne da bil'adama a cikin al'umma gurin da muke zama ko gurin da muke aikata aikata mu domin kuɗin mu na yau da kullum ko kuma inji ke rayuwar mu ko kuma wanda muke ci. Saboda haka ya tsaftace muhalli abu ne mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Lokacin damina lokaci ne na musamman, saboda ruwan sama yana da kyau mu sani cewa wannan ruwan sama da idan ya fara sauka abu ne wanda yake shafar rayuwar ɗan adam ta abubuwa da dama. Positively zan iya cewa ɗan adam na moriyar gajiyar ruwan sama, yana yin noma, muna samun abin da za mu ci mu sha da shauransu. Amma akwai wasu wani lokaci wanda aka ce komai in yi yawa yakan zama matsala a rayuwar ɗan adam, irin su ambaliya kenan, akan samu erosion da zai akan samu rashin tsari a ce a fara ruwan sama don sami har dai ko kuma har washe gari economically zai tafa mu. Sannan a bangaren lafiya, wanda shi ne yau za mu yi magana, abu ne da ya ga mai yin ruwan sama kansa ma yana da wasu ƙwayoyin mineral da ake abin nan, wanda interaction din su da ɗan adam ko da tsaftacen ruwan sama ne, idan aka samu waɗannan mineral su suka haura normal ba da irrigation, yanzu kamar akwai nitrite da mercury, wani lokaci a wasu birane akan samu ruwan su yana da gishiri, akan samu chloride wasu lokacin ruwa. To waɗannan su ne da yara su wasu gun komai ruwa ya zama yana gishiri. Akwai wasu birane irin su area kudancin Najeriya, irin su Ibadan da Shawara, wanda ko tafiya kake za ka ga kwanukan su sun yi tsafa. Da dalilin wannan accident ne yake kawowa a garin ne, idan an samu iska da take muke shaƙa ta haɗu da misali tsawa, za a iya samun condition na natural disaster ire-iren wannan, ko kuma a ce ana samun call
karo
yawa ya haɗu da iskar gasoline, za a iya samun nitrogen oxide. Wannan idan ya kai wani lingali a rayuwa, iya kawo mana gurɓacewar iska, ko iya kawo mana shi wannan ruwa mai acid. A gurguje tafsir al'amari shi ne wannan fa a wanda aka tara aka tace ko kuma ya ji nan mu sosai, so ina ga kuma ruwan da ya sauka ƙasa ya taru ko kuma ya yi indararo aka tara shi, iyalan mu muke amfani da shi. Na farko tukun na kamfanin ɗakin gidajen mu da ɗakunan mu ba lallai bane zama tsaftace sai shekara kura dabbobi maje a beraye wasu sun kashi wani a tsuntsaye sun kwanta sun zauna a kai akwai kashin su ya taru ruwa ya sauka ya gangara wasu daga ciki an tara mutane masu dabara sun dan ɗigi ruwan da ya fara fita sai su watsar da shi su sauran su amma duk da haka akwai ƙwayoyin ciwo ƙanana wanda idan mu ba zai iya ganewa idan aka sami irin wannan aka samu ƙwayoyin ciwo irin su musamman tamoxifen solutions equalize kompanegata wannan ƙwayoyin ciwo ne wanda ake samu su cikin ruwan sha wannan abubuwa abu ne da ya kamata a ilimance a duba su sannan mu komi al'umma bayani saboda a samu fahimta akan cewa abun ba wai kawai ruwa ne in ya sauka ta gan shi yana da cewa a ka ta yi amfani da shi ba akan samu ɓarkewar ciwo amai ko da gudawa akan samu kwalara ma akan samu kuma wasu lokaci parasite ne su jajiya lambu a shauransu
kamar wasu hanyoyi ne ya kamata mutane su bi wajen tsaftace muhalli da ma ruwan da za su sha da sauransu domin gujewa kamuwa da waɗannan cututtuka da ka irga
yana da kyau mu sani cewa shi ciwo Allah ya kanta da dogon da shi amma sau tari wasu halayyar da muke shi da kawo shi dan adam mu'amalar sa da abin da yake ci ko yake sha da gurin da yake zama su ne suke ta'allaka a samu abin da zai iya haifar da za a samu barakar ciwo sani a ce duk da ake samun karancin ruwa da muna ta zo an karɓi ruwa ya sauka ta indarar an tara azam da farko tukunna ba wanda yake da tabbacin abin da ya sauka cikin drum din wani lokaci da yi ya ma da tita da ya shi da saman kullu shi kenan in ka ga ruwa yayi kala farin fari fat da ka sai ruwa ne mai akwai impurity sun da iska da kai ya so kamar yadda na faɗa a cikin akwai hakin da transcription akwai impurity daga mineral kuma yana da kyau mu sani cewa akwai calcium wasu minerals da jikin dan adam kan buƙata wanda yana da kyau al'umma su sani su baka cikin ruwa magnesium da su fluoride sun babu su dan aka karu ruwa me ya kamata a yi a kare shi shine na farko akwai abin da ake cewa wata harvesting system a guraren da suke da matsalar ruwa a samu manya-manyan tankuna da an tabbata bincike ya nuna su kansu abin da ake tankin da su ba su da wani illa ga rayuwar dan adam a tarin ruwa ko daga saman kwano ko kuma a tara wato bayan ya taru a zama an buɗe wani kamar wani abu a hankali za a tara shi ya gara shi ba idan an yi haka a lokacin da ya gangara akan saka filta inlet filta ko kuma waya na shi saka rariya da zai iya kashe duk wani babban gargaɗi da shiga a tara ruwa daga nan an tara aka yi flushing content ba a bari da segment din sannan an ga dama yawanci kan ba da shawara duk inda aka tara ruwa ba ma son a bari a kan raga ya dinga da shi dan an haska yana haskawa kamar da wannan microorganism za su iya samu haske samu a samu formation na algae wanda zai iya promote din duniya yawanci mukan ba da shawara ko da an tare ruwan sama ya zama an rufe shi container za a iya rufe ta kai sannan kuma ba a bari din da yara za su iya wata da shi ba za a bari daga an yi amfani da shi a rufe wanda ba za su iya samun ruwa da su ce ba muna ba shawara a tafasa shi ita ba ruwa yana cire injini su za su iya kawo ciwo idan aka yi haka za a iya samu mafita yanzu mun yi magana a wata harvesting center da wasu kafashen da suka ci gaba suke yi amma yawancin gidajen mu ba mu amfani da wannan drop ne ko robobi muke sarrafa an duba a rufe shi na dauka kuma mafi ala shi ne a tafasa in an ce da rijiya da ake samu a amfana da shi idan damuna ta sauka yana haurowa yanzu ko ko a wasu daga cikin ruwan mu wajen igiyar ma sai kai wa yaro zai yi da abin da ruwa ya diba saboda ruwan ya taso sama to gidajen mu aka sani muka yi gidaje ne ba wanda plus ba wani yayi bayi a kan wani yayi rijiya ta nasa din da suka zama makwabtan juna to ta kasar ruwan ne yana habuwa wani lokaci mukan ba da shawara shi yasa ya kamata a ce akwai hukuma ta ke duba harkar lafiyar al'umma tana cikin wurin land allocation da kuma sovereignty da gidajen mu suke dan mutum ya yi tona rijiya ya kamata ya la'akari da plan din makwabtan sa saboda an sabu akan samu connection na ruwa da ta kafa zama contaminated sai kaga ana yawan samun ciwo a mai gudawa da shawara shine yana da kyau kafin damuna ta sauka hukumar tsaftace muhalli ta gani da bazara ta kana mu su zama suna clearing din irin su number 2 da kwargaki da shawara saboda legacy da kuma wasu abubuwa masu muni wanda ruwan sama zai iya zuwa ya share su na uku shine hukumar ruwa na gwamnati ya kamata ta yi la'akari da duk inda pipe ya kashe a yi reporting da an daina sa pipe din kara kuna sama da yake ya tsatsa kuma wannan yana da illa a rayuwar dan adam sai ci kai da ruwa yake sawa kin yake faruwa shine saboda management da kuma yan kwangila ba su ran Allah sai ai to zai ya zama yana sama sama dan babbar mota ta dishi kenan suka tafa shi ruwa ya tafa ruwa ya tafa ruwa al'umma mu kowa ya ko a wannan gurin ruwa zai iya fita ya taba abin da yake da illa a rayuwar dan adam sannan ya gangara ya yi gida wani to shi ka yawanci har yanzu mu a kasashen da muke fama har yanzu ba karfi ciwon da a kasashen da suka ci gaba su sun mamanta ma ciwon cholera da ake fama da shi yanzu haka a wasu jahohunan akwai ciwon cholera sun kire sun tafi da muhalli ne ai ya haɗu da ruwa ko kuma an yi ruwan sama har ruwa ya taru an samu connection na flood sannan mutane suna open da fito kowa ya yi bayi a gidansa saboda ya zama yara iyalan ka za su yi bayi kuma an samu tsaftataccen muhalli kai ma'amala da mutane ka shiga jama'a in ka zo gidanka ka wanke hannu yara sun dawo daga makaranta sun yi biraki ne wasa su ka hannu da sabulu da omo kuma akwai hannu a shi irin wanda ake sayarwa ai amfani da shan tara ruwa sai a tafasa shi an tafasa ya huce sai ai amfani da hanyar lafiya aka ce a bita da shekaru ko da bahaushe idan damuna ta sauka akwai ciwuwuka da suka yi yawa irin sun ciwon zazzabin cizon sauro saboda ruwa yakan taru shi kuma sauro nan ne yake zaunawa ya ƙara haifayya sannan kuma ya cije mu ya kawo mana wannan ciwo in akwai ruwa kwantacce mai kokari mu zama mun yi cike shi an yi discouraging wannan na farko kenan akwai wannan gidan sauro din da sa ne za su yi amfani da shi kare kansu daga wannan ba tare da kullum sai ka je ka kasa ya ba amma ga shi ne da ake ciki na rashi maganin feshin sauro kowa ya san tsada sa yau da gobe kan da zai iya ba ya nemi wannan shi man tega yana amfani irin na kunna da za a kunna igiyar ne sosai matsalar sa shi ne kan kumbura mutum sannan wannan hayakin kansa shi ma yana da illa ma dan adam wani zai tashi kan kuma shi ga kuma hatsarin misali gobe a damuna muna ba da shawara ciwo irin na tari mura da sauransu yana yawan karuwa a yara musamman saboda gari ya jika yaro mama tana cikin gida tana da hidimomin da ya fito da ya shigo ya yi wasan ruwa sai muna ba da shawara wannan abubuwa ne masu wanda ba sai an kashe kuɗi ba za mu ɗauki shawara muna ce su zo sun za a samu abubuwa ta Allah da fare mu kyau
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abinda za mu iya ɗauka ke nan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Shehu Adamu Rajau. Kace mun ji Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ta mika wa Shugaba Muhammadu Buhari rahoto kan yadda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar tamu. To muna fata shugaban zai yi aiki da rahoton domin dai mu kadai muka san irin radadin da muke dandanawa na matsalar tsaro a ƙasar tamu a wannan lokacin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Nasiru Kainuwa Hadeja. Kace barin kowane irin mutum ya karantar da ilimin addini ko yin wa'azi yadda ya ga dama na daga cikin abubuwan da ke haifar da tsatsauran aqida mara kan gado. A gaskiya lamarin ba kowane mutum bane ya kamata ya karantar da al'umma sannan ba kowane mai karantarwa ne ya kamata ya zama mai yiwa al'umma wa'azi ba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karantowa yau ra'ayinka ne Usman Shitu Mahuta Jihar Katsina Najeriya. Kai ko cewa kake muna mika sakon godiya da jinjinawa a gare ku akan irin damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan al'amuran da ke ci mana tuwa ƙwarya a duk kowace rana ta Allah. Babu shakka wannan wani abin jinjinawa ne domin a yanzu muryar Amurka ce kadai kafar yada labarai ta kasar waje da take baiwa masu sauraro damar turo ra'ayoyinsu kuma suna karantawa. Godiya ta musamman a gare ku. A ƙarshe muna roƙo Allah ya ci gaba da yi muku jagora, Allah ya ƙara muku hazaka da ƙwarin gwiwa, amin. To ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantowa. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 agogon Ghana lokacin da zamu sake shigowa mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni kuna kuma iya yin tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma canza yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana.